matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da kowa cikin sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da kowa daidai wannan lokacin. Jama'a masu saurare, muna muku barka da sabuwar shekara, da fatan Allah ya bamu albarkacin wannan shekara ya kuma kiyaye mu da sharri da ke cikin wannan shekara. A yau shirin namu zai duba wani mataki ne da Majalisar Dinkin Duniya ke dauka na tabbatar da kiyaye hatsara a fadin duniya. A dalilin haka ne kuma Majalisar Dinkin Duniya ta kafa asusun kiyaye hanya na Majalisar Dinkin Duniya, wanda shine hanya ta farko ga kasashe da kamfanoni da daidaikun mutane suke bada gudunmuwar kuɗi ga Majalisar Dinkin Duniya da kokarin abokanta na tallafawa shirye-shiryen kiyaye hanyoyi a kasashen duniya. A duniya baki daya, hatsari a kan tituna na haifar da mutuwar mutane sama da miliyan daya, wanda za a iya magance su, da kuma jikatan mutane miliyan 50 a kowace shekara. Hanyoyi marasa kyau suna da mummunan tasiri ga tattalin arziki da zamantakewa da kiwon lafiya a kasashe masu tasowa da masu matsakaitan kuɗaɗen shige. Kamfanoni da daidaikun mutane da dama ne suke taimakawa wannan asusu domin ganin Majalisar Dinkin Duniya ta magance matsaloli da ake fuskanta akan hanyoyi. Asusun kiyaye hadara na Majalisar Dinkin Duniya da ya yi farin cikin sanar da cewa kamfanin kera motoci na Honda ya zama kamfanin motoci na farko da ya shiga kungiyar ta haɗin gwiwa da hukumar gudanarwa ta duniya, wanda ke nuna wani gagarumin ci gaba mai cike da tarihi a manufar asusun na rage mace-mace da jikatan ababen hawa. Wannan alama ce mai muhimmanci a cikin bin hanyoyi mafi aminci a duniya. Kokarin na kamfanin Honda har yau, wanda ke zama babbar gudunmuwa ga kokarin kiyaye hanyoyi na Majalisar Dinkin Duniya, ya nuna himmar da kamfanin ke yi don magance matsalar hanyoyi a duniya. Alƙawarin da kamfanin Honda ya yi na shekaru da dama masu zuwa zai bada tallafi mai muhimmanci ga ayyukan asusun, wanda ke mayar da hankali akan rage yawan mace-mace da raunuka akan hanya, musamman a kasashe marasa ƙarfi da masu matsakaitan kuɗin shiga, inda sama da kashi 92 na mace-mace ta hanyar hatsarin ababen hawa yake faruwa a kowace shekara. Za a sanar da cikakken bayani game da wannan muhimmiyar gudunmuwa a yayin babban taron kolin na asusun kiyaye hatsara na Majalisar Dinkin Duniya, wanda za a gudanar a Marrakesh a cikin watan Fabrairun shekarar 2025. To Allah ya nuna mana lokacin kuma abin da ya faru za mu kawo masu saurare. A kasar Ghana kuwa, kungiyoyi masu zaman kansu suna nan suna fafutuka don ganin an kiyaye yawan mace-mace da ke faruwa sakamakon yawan hatsara a cikin kasar. Isa Ali shugaba ne na wata kungiya mai zaman kansa ta VALT, wanda ita ma take fafutukan kiyaye hatsara a birnin Accra, ya muna ƙarin haske akan irin ayyuka da kungiyoyi irin nasu za su gudanar a wannan sabuwar shekarar 2025, inda yake mana bayani kamar haka.
Kamar yadda dai mun ka sani, gwamnati dai tana ci gaba da yanda za ta yi su a rage sai mu casuran da ke faruwa kan titi kenan. Na mota shi ne rashin rayukan da ake kan mota kan titi kuma a cikin motoci. So mun ka duba na farko, akwai shirin da gwamnati ta kawo, kuma wannan shiri sai mu ce an soma wannan shiri ne saboda sai mu ce dokan da an ka dace ta shi ne cikin implementation shi ne sai mu ce road regulation ke na cikin dokan kasan da muke da shi yanda za a kula kan batun titi da motoci ke na. To akwai dokan da an ka aje sai mu ce wasu kasashen Turai ma an ci gaba ko shi ai nisa da wannan bukata da wannan sai mu ce program shi ne abinda ake ce wai sports fine, kuma da sai mu ce digital monitoring ke na. In ka duba
wato ka ce sport fine wato cin tara nan take
kenan. To alhamdulillah shi kenan. Mun ka duba shi ne an ajiye na'ura ko kamera kenan a turance kenan kan titi na'urare da dama da hukuma kuma sai mu ce yan sanda kuma su ma suna zaune da control room wuraren da suke duba ababen da ke faruwa cikin kasan duka. Za a duba yanda za a yi wasu wuraren da ma ko ba yan sanda ma za a yi amfani da waɗannan kamera kenan. Ya so a yi a gane waɗanda ke taka duka ko kuma waɗanda kuma ke tuki yanda ake so. Yanzu haka akwai an doki wani unguwa cikin Eastern Region kenan, akwai wani unguwa da anka doki ake wannan piloting. Wannan piloting da ake
wato ake jarrabawa a ga yanda tasirin abin zai zama.
Yes, yanda ake jarrabawa a ga yanda tasirin wannan sai mu ce wannan program zai yi. Iya so inda an ka gane cewa kamar abin dai ya yi amfani sosai, yanzu sai a sake magana gaba daya. Sai kaga kamar yanzu ko wuraren da ma ba yan sanda mun san kamar kamera na wurin kana tuki kamera na duba baban da kake yi duka. So cikin shekarar da sai mu ce 2025 shirin da muka shiga kenan yanda zai afalkar da jama'a su gane cewa kamar ko ba yan sanda ma haka. Inda ka gan akwai kamera duka bimana yan sanda suna duba suna ga ababen da ke faruwa kan titi. Sa'annan kuma abin da ke da muhimmanci ne an kawo waɗannan shiri ne saboda a duba yanda za a yi a rage sai mu ce cin hanci da rashawa kamar yanda ke faruwa yanzu haka. Yanzu in ɗan sanda ya kama wani da yau tuki bai yi ba na a take sai kaga kamar ɗan sanda ya karbi kuɗi ko mu ce matukin mota kuma mishi ya ba da kuɗi. To ana so a rage wannan. In dai kamera ya doke ka da ka zo kuma baka zo wurin ba da aka ga kamar ka taka doka sai kamera ya doki picture kenan. In kamera ya doki picture sai a aika maka cikin telefon ka kenan. In aika maka cikin telefon ka kai da kanka ka ganga kuskuren da kai ga yanda ka bai ba ka taka doka kuma ga kudin da zaka biya.
To masu sauraro a nan ne kuma za mu dakatar da wannan shiri har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi bakon namu Isa Ali shugaban kungiyar VAL mai fafutukar kiyaye hatsari a birnin Accra da madaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.